sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 28 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanin labarai.
Kasai giran ta bukaci masu mara mata baya su bayyana wa Rasha cewa yunkurinta na haɗi yankuna, tirsasawa da kuma gindaya wa'adi zai ƙara kawo garin goyon baya ga bangaren Ukraine ne kawai. Jami'an Kurdawa sun ce Iran ta kaddamar da wasu sabbin hare-haren bama-bamai da jirgi mara matuki a yau Laraba a kan sansanonin kungiyar 'yan adawa ta Kurdawan Iran a arewacin Iraki. Kasar Solomon Island ta sanar da makwabtanta na yankin cewa ba za ta sanya hannu kan wata yarjejeniya tsakanin Amurka da kasashen tsibirin Pacific a babban taron koli na fadar White House na wannan makon ba.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wata babban kotun tarayya da ke garin Gabaturu a jihar Yobe ta umurci hukumar zaɓe ta INEC da ta ambaci suna Alhaji Bashir Sharif Mashina a matsayin ɗan takarar jam'iyyar APC a mazaɓar Yobe, Yobe ta Arewa.
Sai wannan shirin mu ya mara fiye da saboda dama gaskiya ne shirin cikin farko da shi da Ahmad Dawud na bene takarar majalisar tarayya ban ta shugaban ƙasa ne ba.
Mahukunta a jamhuriyar Nijar sun ce matakin hana fitar da mai zuwa kasar Mali bai shafi batun da ake kwatantawa da tankiyar diplomasiya tsakanin kasashen biyu ba.
Mai ne wanda Nijar ta gane cewa yana shiga hannuwan da ke iya su cuta mu ƙasarmu da bangaren tsaro kuma su cuta mu ƙasar Mali ita kankanta.
Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda Nasara da Maili Kaya zai gabatar. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ga kuma ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Laraba ƙasar Ukraine ta buƙaci masu mara mata baya su bayyana wa Rasha cewa yankurinta na haɗi yankuna, tirsasawa da kuma gindaya wa'adi zai ƙara kawo garin goyon baya ga bangaren Ukraine ne kawai a rikicin da aka soma da mamaye Ukraine da sojojin Russia suka yi a watan Fabrairun da ya wuce. Ukraine ta yi kira ga EU, NATO da kuma ƙungiyar G7 da su gaggauta ƙara matsa ma Russia, ciki har da sanya sabbin takunkumai masu tsauri da kuma ƙara yawan taimakon soja ga Ukraine da suka hada da samar musu da tankunan yaƙi, jiragen yaƙi, motoci masu silke da manyan bindigogin artillery masu cin dogon zango, bindigogin kakkaɓo jiragen sama da na makamai masu linzami, inji ma'aikatar harkokin wajen Ukraine a cikin wata sanarwa. Wannan roƙo ya zo ne kwana guda bayan da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya shaida wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa dole ne kasashen duniya su mai da Rasha saniyar ware saboda zaɓen raba gaddama na bogi da ta gudanar a ƙasarsa. Jami'an Kurdawa sun ce Iran ta kaddamar da wasu sabbin hare-haren bama-bamai ta jirgi mara matuki a yau Laraba a kan sansanonin kungiyar 'yan adawa ta Kurdawan Iran a arewacin Iraki a yayin da ake zanga-zangar da ta game Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Hare-haren da aka yi da sanyin safiyar yau Laraba sun fi auna koya, inji Soran Nuri, mamba a jam'iyyar Democratic Party na yankin Kurdistan a Iran. Kungiyar da aka fi sani da KDPI wata kungiyar 'yan adawa ce masu sassaucin ra'ayi mai dauke da makamai da aka haramta ta a Iran. Kamfanin dillancin labaran IRNA na ƙasar Iran kuma mai yaɗa shirye-shirye ya ce dakarun kare juyin juya halin musulunci na ƙasar sun kai hari kan wasu sansanonin kungiyar 'yan awari a arewacin Iraki da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka. An kashe mutane biyu sannan wasu bakwai sun ji rauni a cewar Brigadier General na Kurdawa Goran Ahmed, babban hafsan tsaron farar hula a koya. Kasar Solomon Island ta sanar da makwabtanta na yankin cewa ba za ta sanya hannu kan wata yarjejeniya tsakanin Amurka da kasashen tsibirin Pacific a babban taron koli na fadar White House na wannan makon ba. Kasar Solomon Island ta aike da takardar diplomasiya zuwa taron yankin tsibirin Pacific inda ta sanar da cewa ba za ta sanya hannu kan sanarwar ba yayin taron kwanaki biyu da za a fara yau Laraba. Yarjejeniyar wacce aka tsara bayan shafan makonni da dama ana tattaunawa tsakanin kasashen tsibirin Pacific da jami'ai tare da gwamnatin shugaba Joe Biden ta shafi irin waɗannan muhimman batutuwa da suka hada da ci gaba mai dorewa, tunkara sauyin yanayi, kiyaye tsaron yankin Pacific da kasuwanci. Sai dai sanarwar ta hunyara ta ce gwamnati na bukatar karin lokaci don nazarin yarjejeniyar, kuma dole ne majalisa ta duba ta.
An jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, wata babbar kotun tarayya da ke garin Damaturu a jihar Yobe ta umurci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC ta ambaci suna Alhaji Bashir Sharif Mashina a matsayin ɗan takarar jam'iyyar APC a mazaɓar Yobe ta Arewa. Alkaliya mai shari'a ta bayyana zaben fidda gwani da ya ba shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan damar zama ɗan takara a matsayin mara inganci. Haruna Dauda Biyu na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana.
Wata babban kotun tarayya da ke Damaturu a jihar Yobe ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta da ake kira INEC da ta buga sunan Alhaji Sharif Mashina jam'iyyar APC a matsayin ɗan takaranta. Hukuncin da mai shari'a Justice Fadimatu Aminu ta yanke a garin Damaturu a yau ta dai bayyana Alhaji Sharif Mashina a matsayin halattaccen ɗan takaranta na jam'iyyar APC saɓanin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta yi a baya na buga sunan Senata Ahmed Lawan wanda aka ce bai ma shiga zaɓen ba. An dai samu takaddama mai zafin gaske tsakanin Senata Ahmed Lawan wanda shi ne mai mukamin mutum na uku a tarayyar Najeriya da kuma Alhaji Bashir Sharif Mashina wanda har ya kai su ga dangana zuwa kotu. Kotu da yanke wannan hukunci ta kuma baiwa Alhaji Sharif Mashina a matsayin halittaccen ɗan takara. Tunije in jihar Yobe suka fara bayyana ra'ayinsu game da wannan hukunci na kotu a yau, ga kuma abin da suke cewa.
Alhaji Jibrin daga Fatisko.
Kai ke kawai ka.
Amma alhamdulillah gaskiya su dai godiya. Na'am. Sai mun jira da hukuncin ai. Gaskiya ne muna goyon bayan kashin Mashina. Kashin Mashina. Sunana Alhaji Aliyu Buba Amshi. Ai da ma muna ta addu'a al'ummar kasar nan gabaki ta suna ta taya mu addu'a akan Allah ya tabbatar da gaskiya, sai gashi Allah ya tabbatar da gaskiya. Al'ummar banda ja kusko suna ta murna da hukuncin da kotu ta yanke. Adalci so shine adalcin ai, wanda bai tsaya takara ba ya zo ya ce shi bai yadda ba a je kotu da wanda ya tsaya takara. Ai kotu mai adalci ce kuma shari'a.
Sunana Ahmadu Abacha Mashina daga jihar Bauchi. Wannan shari'a mu ya mana dini saboda dama gaskiya ne ta yi mutum farko dai da Ahmad Lawan na bai ne takaran majalisar tarayya ban na shugaban kasa ne ba, kuma da ya fadi da shugaban kasa ya zo wurin Bashir Sharif Mashina da ya zaron fitta wani kenan ya ce Allah dole sai an bai takaran to kuma Allah bi ba duk abin da za a yi domin sau takaran Allah biyu sun fi gaskiya ta tabbata saboda haka muna shi mu al'ummar su da kuma ci gaba da saboda canji muke bukata shekara 20 Ahmad Lawan ya wuce su saboda haka mun son mu sabon.
Malam Hussein Ahmed shi ne mai taimaka wa Alhaji Bashir Sharif Mashina nan musamman, ga kuma abin da ke cewa.
To sunana Hussein Muhammad Isa, kuma ni ne mai ba wa mataimaki na musamman ga Bashir Mashina ta bangaren labarai. To yanzu wannan dama ce ta same mu wanda za mu fita mu nemi sauran mutane musamman bangaren shi Ahmad Lawan mu ba su hakuri mu nuna musu cewa akwai bukatar da ya kamata a zo a haɗa kai a yi wa jam'iyyar APC aiki domin ganin cewa an samu nasara a zaben da muka sa a gaba na shekara ta 2023. Domin idan ka duba yanayin abin shi ne dama duka wannan matsala da takaddama da aka samu kafin a yanke hukunci ne, da zarar an yanke hukunci mun zama ɗaya jam'iyya ɗaya komai ɗaya, ya kamata kuma a zo a haɗa kai a yafe juna sannan a ci gaba da abin da muka sa a gaba na yakin zaben shekara ta 2023. Kuma insha Allah nan ba da jima ba za mu fito mu fara wannan yakin neman zaben.
Barista Kolawale Balogun shi ne lauyin da ke kare Senator Ahmed Lawan ɗin wanda ya ce ba a su ce komi ba, sai ya magana da Senator Ahmed Lawan ɗin sun ga irin matakan da za su ɗauka nan gaba. Shi ma barista Ibrahim Bahawa wanda ke bangaren Alhaji Bashir Sharif Mashina bisa sun gorewa Allah game da wannan hukunci kuma gaskiya ne ta halinta. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma ga Baballe da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Babban jami'in harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya faɗa yau Laraba cewa dukkan alamu na nuna cewa wujewar da bututun iskar gas biyu na Nord Stream suka yi a tekun Baltic sakamakon wata aika-aika ne da wata manufa. Za mu goyi bayan duk wani bincike da zummar samun cikakkun bayanai kan abin da ya faru da kuma dalilan hakan. kuma za mu dauki karin matakai dan kara jajircewa kan tsaron makamashi, inji Borrell a cikin wata sanarwa. Ya kara da cewa ba za mu yadda da duk wata aika-aikar ganganci ta katse makamashin Turai ba, kuma hakan zai hadu da martani mai karfi na bai daya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa da yammacin jiya Talata cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna da ministan harkokin wajen Denmark Jeffy Kofod kan halin da ake ciki, da kuma cewa Amurka a tabakinsa za ta ci gaba da haɗa kai da kawayenmu da abokanan hulɗarmu a cikin alkawarinmu na inganta tsaron makamashin Turai. A Iran, wata budurwa ta hau saman mota a tsakiyar birnin Mashhad, wani birni na masu ra'ayin rakau wanda ya shahara da wuraren ibada na addinin Musulunci. Ta kwaye gyalanta ta fara daga murya tana cewa mutuwa ga mai mulkin kama karya. Masu zanga-zanga da ke kusa sun shiga ciki, kuma motoci suka yi ta danna hon don nuna goyon bayansu. Ga yawancin matan Iran, wannan wani abu ne da ba za a iya tunaninsa ba shekaru goma da suka wuce, inji Fatimi Shams wacce ta girma a Mashhad. Ta ce lokacin da kuka ga matan Mashhad sun fito kan titina suna kona lallabinsu a bainar jama'a, wannan hakika sauyi ne na juyin juya hali. Matan Iran suna kawo ƙarshen lallabin al'umma da lallabin dole.
Kuma dalla a gaida baban da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake wayewar rahotanninmu. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun yi karin haske dangane da matakin dakatar da shigar da man fetur zuwa kasar Mali, bayan da wasu 'yan kasar Nijar din suka fara alakanta abin da tankin diplomasiya da ta barke tsakanin kasashen biyu. Sanadiyar furucin da Prime Minister mai rikon kwariya a Mali ya yi a jawabinsa na taron Majalisar Dinkin Duniya da nufin tsangwamar shugaban kasa Muhammad Bazoum na jamhuriyar Nijar. Wakilinmu a birnin Mamai Sulemu Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. To jama'a, za mu kawo muku wannan rahoto nan ba daɗewa ba kamar yadda kuka ji na'ura na ƙoƙarin mana tangarɗa. To amma insha Allah za mu kawo wannan rahoto da Sulemu Muni Barma ya aiko mana a kan mataki ko kuma martani da hukumomi a jamhuriyar Nijar suka bayar.
A wata takardar da ya aike wa jami'an wasu daga cikin tashoshin binciken jihar Tilaberi a ranar 21 ga watan Satumban 2022, daraktan hukumar shige da ficen kaya ya umarce su da su hana motocin dakon mai da ke fitowa daga Najeriya ratsa Niger zuwa kasar Mali don dakile hanyoyin fasa kwauri. Har ila yau a wannan takarda, babban daraktan ya kuma umarci jami'ai su baiwa motocin rundunar Majalisar Dinkin Duniya da ke aikin tsaro a Mali, wato MINUSMA, damar ƙetare ƙasar don shigar da mansu zuwa Mali. Wannan ya haifar da muhawara a kafafen sada zumunta, lamarin da ya sa ministan kuɗi Ahmed Jidud yi wa manema labarai bayanin abin da ke faruwa.
La lettre de suspension que j'ai signée le 9 septembre. Mais à la suite de cette décision, j'ai demandé au directeur général des douanes de prendre une note.
Yace tun a ranar 9 ga watan na Satumba ne na soke takardun izinin ketare Niger da man fetur zuwa kasar Mali, domin kamfanin dillancin mai na kasa wato Sonadep ya koka game da yadda masu daukan man fetur daga Nigeria don kai shi Mali ke juye abin a gidajen man Niger da nufin kewaye wa hanyoyin biyan haraji. To amma an yi katari lokacin da muka dauki matakin dakatar da fitar da man, akwai motoci da dama da ke kan hanyar zuwa Mali, sabili kenan muka yanke shawarar ba su dama su tsallaka, har ma jami'anmu suka yi musu rakiya zuwa iyaka. Bayan haka na umarci babban daraktan ma'aikatar shige da ficen kaya, wato Duan, ya sanar da ma'aikatansa cewa matakin dakatar da fitar da man da ke fitowa daga Najeriya zuwa Mali zai so mu aiki, abin da ya sa ya fitar da takarda a ranar 21 ga watan Satumba, wanda wasu ke son mayar da shi tamkar wani matakin mai da martani ga 'yan uwanmu na Mali. Katari ne kawai aka yi, abubuwan nan biyu suka faru kusa da kusa. Ya kamata mutane su daina wani cece-kuce mara su digi.
Il faut éviter de rentrer dans une polémique inutile.
Kakakin gwamnatin Nishar Tijani Abdulkadiri a sanarwar da ya bayar ya ce wannan mataki na dakatar da fitar da man fetur zuwa Mali bai shafi man da Nishar ke tacewa a gida ba, kuma har gobe man Nijar zai ci gaba da shiga kasar ta Mali.
Cette mesure de suspension ne concerne pas les exportations de produits pétroliers raffinés au Niger qui continuent d'être exportés vers le Mali.
Ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun yaba da matakin gwamnatin, wanda ko baya ga maganar yaƙi da masu fasa ƙwabri abu ne da zai yi tasiri a yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi ƙasashen Sahel. Shugaban ƙungiyar Voix des Sans Voix Nasir Saidu na da irin wannan ra'ayi.
Mai ne wanda Niger ta gane cewa mamakin yayi transit wani ana zube shi inda bai kamata a zube shi ba a cikin ƙasa ma. Hallau ɗan an ka samu aka huta da shi yana shiga hannuwan da ke iya su cuta mu ƙasar mu ta bangaren tsaro, kuma su cuta mu ƙasar Mali ita kankanta. Don haka minista na kuɗi ya ɗauki mataki ga matsayin shi na wanda ya bada umarnin cewa ayi, kuma ya taka mu abun burki domin kasa ya kamata ta yi abinda ka amfanin ta ba abinda ka cutar ta ba.
Jinkirin bada labari da kokarin koye abubuwan da ke faruwa da ma yadda wasu jami'an gwamnati ke yi wa sha'anin sadarwa rikon sa kainar kashi wani abu ne da ke baiwa masu yada labaran ƙarya damar cin karansu ba babbaka a kafafan sada zumunta a nan Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu raro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan cituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A makon jiya mun faro zantawa da Dr. Ahmad Abubakar Gumi kan hanyoyin maslaha da masu satar mutane. Wannan mako zai ƙara fayyace abin da yake fatan zai zama mafita ga wannan damar da ta kawo cikas ga zaman lafiya a sassan Arewa da dama. Dakan kuma ya gurgunta lamuran tattalin arziki.
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban siya.
Ba mun cika a kashe makudan kuri bane, a kashe sun da ya kamata. Yaro ne ba kai mishi horo ba, ba ka taimake shi ba, sai zama dan kwaya dan shaye-shaye. Rehabilitation za ka yi, ba maganan a kashe shi ba. Rehabilitation, mu shiga mu rehabilitation mutane ne. Wasu su fa sun dauki kwaya, sun dauki gashi an ba su bindiga, sun rasa shanu. So dole a kashe wannan, in an kashe musu kudin su maimakon ma'aikata, bi iznillahi za mu ga abunan ya kasa. Sannan wani abu kuma aka ce Laraba za ka ce inna ma yuflahul hadid bil hadid, wato da karfi ake lankwasa karfi. Wannan makiyayan su za su magani wannan abu. Kuma mun shiga dajin mun haɗu da su waɗanda mun ji koke-koken su, mun ga aniyar su, in an ba su haɗin kai za su hana satan jama'a.
Akan kawo maka ƙara, kuma gashi dai kai ba kutu bane, shin wani mataki kake ɗauka don kawo maslaha?
To kun san kamar yadda aka ce wa tulbu yatimin abwabiha, kullum ka shiga gida ta kofa, wato window wata kofa. Mutanen nan da ke daji ai mutane ne, suna da uwa, suna da arzikin su, suna da wanda suke jin kunya. Duk yanda mutum zama tsagiri, duk yanda yake yana akwai wani wanda yake jin ganin shi. To yawanci irin abin da yake faruwa da yake mun shiga mun haɗu da wayansu, in an kawo wannan ƙara mukan nemi irin wayannan masu sassaucin ra'ayi a bita hannunsu a ga yadda za a samu maslaha.
Za a iya cewa kana ɗaya daga cikin mai sassaucin ra'ayi wanda ke kawo maslaha tsakanin wayannan mutane ko da gwamnati?
Haka, wato muna ganin a yi sulhu da su, sannan mu ilmantar da su. Gwamnati fa tana da ƙarfi, tana da kuɗi, tana da komai. Zama ne kawai ya kamata a tsaya a yi abin da ya dace. Wato babu blueprint ne, kuma blue plan da ake yi na cewa ya zamu shawo wannan matsalan, ya zamu kama 'ya'yansu ma ƙanana kafin su ma su girma su shiga wannan mama tunanin haka. To sai mun tsaya mun yi wani aiki sosai a gwamnatance, sannan za a iya kawo ƙarshen wannan matsala insha Allah.
Na'am, duk da cewa kai ba gwamnati bane, amma za ka iya ba wa gwamnatin shawara, ina mafita?
Eh to wallahi gwamnati kin san wani lokaci iri-iri ce gwamnati, shi yasa yanzu dai abin da muka hange gaskiya in ga miki muna hangen gwamnati mai zuwa. Cikin takarar nan hudu muna magana da su dukansu, ɗaya ne kawai wanda zauna da shi. ba muna cewa musu in kun samu mulki to ga blueprint ina za mu sha wannan matsalan domin ba ma son wannan zuke ina tauye tattalin arzikin kasar nan yana kawo tsoro a cikin gannan ina tauye karatu ma su makarantun an kulle saboda haka abun da gaske muke yi to in gwamnati ba ta ji to ai ajalin ta yazo so muna jiran wata gwamnati da za ta zo wanda yake tun kafin su hawo mulki a dora musu blueprint inda za su tafi a sha wannan matsala
mun gode doctor da hawo Umar da ta gudanar da zantawar yanzu kuma ku biyo ni mu koma kundin tarihi inda tsohon director Fadar Aso Rock Ahmad Ibrahim Law zai ci gaba da shiga kundin tarihi don duban yanda Arewa take ajiya da yanda ta waye gari yau
wani irin wayannan zababbun wakilan aka je cocktail da Hausan jeshi ne zan ce liyafa ne ko yawa
bari ma mu sai da gani aka je wani party
yawa aka zo ana cudanya da sarakuna din da zababbun wakilai da sauransu sai ya zo wucewa ya hada kafada da wani basaraki to wani dan uwan shi da shi har a lokacin yana ganin muhimmancin basarakin ne yace kai wane ka san abin da kai yace menene yace ai ka zo wucewa ka goge kafadan wannan basarakin yace to menene da doki ke cin ciyawa yanzu kuma yanayi ya canza ciyawa ke cin doki
an samu sauyi kenan
to kaga wannan irin tunani ya nuna kenan ba mai da hukuma komai ba ana gani an ci gaba an samu yancin kai kowa zai akata abin da ya ga dama ya kwana lafiya to wannan karamin misali wayannan fa su ne wanda aka dora wa haƙƙin kula da jama'a a kafadan su to amma tunanin da yake shi yanzu ya samu yanci ne yadda zai wulakanta mai sarautan gargajiya abinda aka sa shi yayi ba shi ne a zuciyar shi ba shi ga abinda ya sa a gaba to kaga nan akwai babban kure akwai kuma babban gibi tsakanin manufan gwamnati da kuma abinda ke faruwa to ba a tsaya nan ba da tsarin gudanar da ilimi abinda ya kama daga primary shi yawanci Hausa ake cewa elementary zuwa secondary makaranta na biyu kenan bayan an gama primary har dai a je jami'a akwai canje-canje da yawa da suka zo da ba za a dauki mutum malanta ba sai an mar horo a kan fannin karantarwa shi kanshi sai an ga yanayin shi da tarbiyyan shi tukuna kafin a bar shi ya je ya karantar da yayan jama'a
wato ya wuce maganar ilimi kawai na aji sai shi kansa ɗabi'unsa an tabbatar masu kyau ne
yawa to wayannan duka daga sanda aka samu reforms nan nan ma an samu gibi sabili da za an fara daukan mutane ko ta hadin ya inda kana da takardar shaidan ilimin shi kenan sai a dauke ka a ce ka tafi makaranta kaza ka je ka karanta shi kuma yaro musamman da yake shekarun primary akwai abin da turawa ke kira formative age lokacin ne kokoluwansu ke daukan duk irin abin da aka bar su suka gani ko suka ji in karatu ne mai kyau haka za su dauke shi in wani dabi'a ne mara kyau ba a hana su bin shi ba to shi ma za su dauke shi a wannan lokacin ne wanda Allah ya nufa zai iya haddace alkur'ani zai yi wanda Allah ya nufa zai iya daukan darussan kimiyya da lissafi da sauransu tun a lokacin kwakwalwansu ke tana da kaifi tana daukan irin wannan abubuwan to haka kuma in aka bar su suna kallon munanan dabi'u daga wayanda ya kyautu su zama shugabanninsu to haka shi ma za su dauka to haka abin nan ya fara tafiya za a je ba za a je ba aka zo aka waye gari mutum zai yi sata a kamo shi a kawo charge office washe gari ka ganshi a titi ko a kasuwa inda ma ya yi sata mutum zai aikata laifi wanda da ana kyaman ma a ji irin wannan laifin ko an kamo shi an kawo ga hukuma washe gari za ka ganshi yana tafiya a abin shi to haka abin nan suka yi ta tafiya fannin ilimi yana guguwa yana raguwa ainihin ilimi yadda aka so shi ba haka yake tafi ba wajen kiyaye doka da zamantakewan da zai kawo zaman lafiya shi ma yana taɓarɓarewa ba a magance shi aka zo mutum an san shi da sana'an shi ko kuma bai da sana'a a waye gari a gan shi ya mallaki wani abu ko kadara ko a gan shi da zunzurutun tsabar kuɗi yana bushashen shi ba wanda zai ce ta ina ya samu kudin nan.
Sun ma wata kila wasu ne mai dan ba su sun ma su dan samu rabon su a cikin.
Haka ne abin da ke faruwa kenan. To duk kasa da ta samu kanta da irin wannan yanayi to fata doshi tabarbarewa ta doshi rugujewa. To yanzu halin da muke ciki a arewa abin da ke faruwa kenan. Mu a lokacin NA kasan reforms kenan ita ta dauki nauyin karatunmu na primary school. To amma an gaya maka baicin sabulun dauraya da take ba mu dun mako akwai ma sanda har uniform rigan da za a sa riga daga jerin wando ita NA ta take ba mu balle kuma ka ce ka samu zuwa makarantar gaba da primary secondary school to nan zaka samu da tufafin zaman aji da tufafin shiga gari duka yana wuyan gwamnati duk kyauta ne sabulun dauraya kowane mako duk kyauta ne abinci so uku a yi ne duka kyauta ne wurin kwana za a ba da gado da katifa da burgu da filo duka kyauta ne gwamnati ke yin wannan don ta jawo ra'ayin mutane su bar ya'yansu su kar su zo makarantar boko yadda ake cewa yara manyan gobe su ake aka tarbiyartar don su zama shugabannin gobe to hakan nan aka tashi ka gama secondary school in ka ci jarabawa za ka je jami'a nan ma haka akwai scholarship gwamnati ne za ta dauki nauyin kome naka har ka gama jami'a ka fito abinda gwamnati ke bukata daga gare ka a lokacin shine ka zo ka mata aiki
masu sauraro anan za mu saki dakatar da shirin ku biyo ni makon gobe don ci gaba da wannan zantawar a madadin muryar Amurka da ta dauki nauyin shirin ni na sura da mai alika da nishira kuma da gabatar ki cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salakai to ga sheka yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron ka aiko mana sako mu na farko na cewa fara yakin neman zabe da jami'an siyasar kasar mu Najeriya suka fara yi hakan yayi daidai muna kira ga ƴan uwan mu matasa ya kamata mu guji bangar siyasa da bata garin siyasa ke dora mu akai a ƙarshe muna fatan Allah ya zaban mana shugaba na gari mai tausayin talaka a Najeriya sako daga comrade Iliyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi da Sanusi Madatahi da Magaram da Haddabi mai computer mai yama da Ibrahim Lara Gafta da Isa Jikan mai saje toro sako sako dake cewa assalamu alaikum murya amurka fatan alheri ga dukkan ma'aikatan ku dan Allah ku bamu dama da mun kira ga ma'aikatar aikin gona da hukumar nema ya kamata su yi kokarin samarwa manoman jihar mu ta Jigawa da ambaliya ta lalata musu gonaki da iri na zamani mai inganci da taki domin su yi shuka akan lokaci don kaucewa fuskantar matsalar karancin abinci a wannan jihar tamu da kasa baki da sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar jihar Jigawa sako mu na karshe na cewa duniya labari haka duniya ta gada yau kai ne gobe wani ke mulki Allah shine yake dawama Ahmad Lawan ya dade yana kada maza Hausawa suna cewa makashin maza maza kan kaisa daga Ali Rabkana Gashuwa
to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe labarai wa aduwato a takaice
Yau Laraba kasar Ukraine ta bugaci masu mara mata baya bayyana wa Rasha cewa yankurinta na hadi yankuna tarsasawa da kuma gindaya wa'adi zai kara kawo garin goyen baya ga bangaren Ukraine ne kawai a rikicin da aka soma da mamaye Ukraine da sojojin Rasha suka yi a watan Fabrairu da ya wuce Ukraine ta yi kira ga EU, NATO da kuma kungiyar G7 da su gaggauta kara matsa ma Rasha ciki har da sanya sabbin takunkumai masu sauri kuma kare yawan taimakon soja ga Ukraine jami'an Kurdawa sun ce Iran ta kaddamar da wasu sabbin hare-haren bama-bamai ta jirgi mara matuki a yau Laraba kan sansanonin kungiyar 'yan adawa ta Kurdawan Iran a arewacin Iraki a yayin da ake zanga-zangar da ta game jamhuriyar musulunci ta Iran hare-haren da aka yi da sanyin safe yau Laraba sun fi auna koya inji Soran Nuri mamba a jam'iyyar Democratic Party na yankin Kurdistan a Iran
To duka kuma da wannan ne muka kawo ga ƙarshen shirin. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi ko kuma karfe 8 da rabi kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Laser Vision da ta hada ta kuma bada umurni da ma injiniyan mu da wannan la'asariya Al Santos. Baba Yako Makeri ne daga nan Washington DC yake sallama da ku. Ku huta lafiya. Amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.